yanzu kam za a saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga masallacin Isiyaku Gwamna tare da Modibbo Isa Shango da alarammansa wanda Dr. Jamil Isiyaku Gwamna ya dauki nauyin kawo muku.
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
نعم أرحمنا يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Ayan uwa muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya sake dawo da mu wannan majlisi inda muke karanta wasu ayoyi na Al-Qur'ani mai girma, inda ayo muna rana ta 21 ga wata na Ramadana hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya zama daidai da 22 ga watan 4 miladiyar Annabi Isa alaihi salam 2022. Da za mu tashi akan wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wal waznu yawma idhnil haqq. Allah subhanahu wa ta'ala cewa wal waznu ma'auni da za a auna ayyukan bayin Allah a wannan ranar tashin alkiyama. Yawma idhn shine ranar tashin alkiyama ko ranar da ainihin za a yi tambayan nan da aka ce fal nas'alanna allazina ursila ilayhim wa la nas'alanna almursalina. To shine ma'ana yawma idhn din shine kuma ranar tashin alkiyama. To wannan ma'aunin alhaqqu ma'ana na gaskiya ne, na adalci ne, da haka ma'aunin na adalci ne, ba ma'auni ne wanda aka yi ma'ana zalunci a cikinsa ba, ko wanda ainihin yake bambanta wani abu. Malamai sun yi sabani da yawa wanda ainihin wasu na cewa ma'aunin nan kawai ma'ana sunan abu ne, wanda ainihin idan aka tashi ranar tashin alkiyama ayyukan mutane automatically za su dinga auna junansu, ba wai shi sikelin da aka yi maganan alwaznun nan ma'ana sikeli ne irin na duniya ba. Wasu yi wannan magana, wasu kuma suka ce sikeli ne amma ma'ana na haske, iya da ainihin yadda aka san sikelin duniya yake, ma'ana iya da tafi guda biyu, wannan tafin na saka kyawawan ayyuka, wannan tafin na saka ainihin munanan ayyuka, shi ma haka ainihin yake shi wannan sikelin, ma'ana iya tafi guda biyu, lahu kiffata ne, iya da ma'ana tafi guda biyu. Saboda haka aka sake kuma wani sabani, wasu malamai suka sake cewa akwai wani hadisi da ya zo nuna cewa su kansu mutanen za a auna, iya ma'ana mutanen za a jefa wannan sikelin, kowa aikinsa daman iya tare a jikinsa, ma'ana wannan abun da aka jefa ma'ana nauyin mutum shi zai nuna cewa in na kirki ne ko ba na kirki ba. Amma dai wanda suka tafi akai shi ne ma'ana iya da wannan bangare guda biyu, inda za a sa kyawawan ayyuka da kuma wanda ba kyawawa ba. Sannan kuma aka saki sabani akan cewa to shin sikelin duniya idan aka sa kyawawan ayyuka, idan aka sa wana ayyuka a ɗaya gefen inda ake so ya ainihin rinjayen, idan ya yi ƙasa ya ja wancan, to shi wanda ya kasan shi ne mai kyau, wanda kuma ya sama shi ne ainihin mara kyau. A nan duniya ainihin haka tsarin sikeli yake, inda iya da ainihin a baki guda biyu, to wanda ya kasan shi ne rinjaye, wanda ya saman shi aka rinjaya, domin mai nauyi shi zai yi kasa, mara nauyi kuma zai yi sama. Amma shi suke ni ran tashin alkiyama shi mai nauyin wanda ayyukan suka fitin shi zai yi sama, wanda kuma munanan ayyuka ko wanda aka rinjaya shi kuma ana shi zai yi kasa. Duk malamai sun yi magana akan wannan sikelin ranar tashin alkiyama, sannan suka sake sabani akan cewa shin sikelin ranar tashin alkiyama idan aka tashi aka dora ma'ana ayyuka a wannan sikeli din shi na ranar tashin alkiyama, to sikelin a kyawawan ayyuka din da suka yi saman suka yi rinjaye, to ma'ana na kowa da kowa ne za a saka sai hakan yayi sannan ya samu daman shiga aljanna, ko kuma ba haka ba? Sai aka ce a'a, ai aya ta riga da ta nuna wanda suke na kirki wanda aikin su yayi kyau, akwai wanda suke yi kullu zanata bi ghairi hisabin, za a shiga aljanna ba tare da an yi hisabi an auna ma misali ayyukan su ba. To wannan ma'ana ayyukan kyawawa ne suka yi yawa wanda ko ganin ido ma ya riga da ya tabbata cewa wannan abu mai kyau ne, kamar a zo a tara abunda misali yake kamar girman dila ainihin guda goma, sai aka kawo wani dan jaka kwaya ɗaya aka ajiye. To wannan kan a ce sai an dora wannan akan sikeli, ai bata lokaci ne da an gani an san cewa kyawawan ayyukan ne suke da yawa, ma'ana kawai sai a kai aljanna, shine ma'ana ya dukun zata bi ghairi hisabin. Akwai wanda su kuma suke shiga wuta wanda su kuma bi ghairi hisabin, wanda Allah subhanahu wataala ke faɗi a wata aya, fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna, su wayannan mutanen ranar tashin alqiyama ko sikeli ma ba za mu ajiye musu ba, saboda da an duba munanan ayyukan su ma'ana tili ne mai yawa, kyakkyawan aikin kuma dan kadan ne. To wannan ba sai an tsaya an bata lokaci an auna sannan a ce ainihin ya tafi wuta ba, saboda haka wannan bangare guda biyu ba ruwan su da awo. Wani bangare ne yake da awo? Shine bangaren da khaladu amalan salihan wa akhara sayyi'a, ma'ana mutane ne wanda suke ainihin mu'minai amma khaladu amalan salihan wa akhara sayyi'a, sun yi kyawawan ayyuka sun yi ko munanan ayyuka da yawa, an cakuɗa abun a yayyawa. To wannan sai an kawo sikeli an riga da an auna, anan ne za a tabbatar da misali wanne ne ainihin firin jaye. To anan za a kawo sikeli a saka a auna wanda ainihin amalan salihan ya rinjaye a ce aljanna, Allah ya sa muna ciki, wanda kuma ainihin yayi muni sai a ce ainihin wuta, Allah ya kiyaye. To wannan shine ma'ana yadda ake awo. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba fadi a wani ainihin hadisi, yana giya wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, tana cewa hisabi yake cewa man nuqisha uzziba, duk wanda aka ce sai an daidaita masa kayansa an bintika ciki da waje, to dole sai an masa azaba ba ainihin mai sha. Saboda haka take cewa to maganar hisabi sai inna ma zalika al-ardu, kawai dai abinda ake yi na wani hisabin al-ardu ma'ana bijirtarwa ne. Menene bijirtarwa? Kawai zai zo abun ya wuce akan abun a ce dai an yi maka hisabin, amma kuma ainihin ba hisabi ba tsaya aka wani dogon bincike ba, kawai an aje masu bincike, mutum ya zo kayansa ya wuce gaban masu bincike an dan haska kawai an ce ya wuce, to wannan shine ma'ana al-ardu kenan, kawai dai suna an maka hisabi amma kuma ba asalin ainihin binciken aka yi maka ba. To wannan ma'ana shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. Saboda haka shi wannan ma'auni ranar tashin alkiyama al-haqqu ma'ana gaskiya ne, adalin ma'ana ma'auni ne, ba abinda ainihin yake hawa kansa ya ɓuya koda kwayar zarra ne. Wal-wazn yawma idhin al-haqqu faman saqulat mawazinuhu, duk wanda ainihin a kyawawansa suka yi nauyi, fa ulaika humul muflihuna, to wa'annan sune wanda suka rabauta ma'ana al-fa'izuna. Wa man kaffat mawazinuhu, duk kuma wanda ainihin ma'auninsa mummuna yayi ainihin a sauki bai nauyi ba, to fa ulaika alladhina kasaru anfusuhum, wa'annan sune wanda suka tabar da kawo kansu ma'ana bi tasiri ha sun tafiyar da kansu ilan nari, zuwa ga ainihin wuta. Bima kanu bi ayatina yazlimuna, saboda zaluntan kansu da suke yi da wa'annan ma'ana ayoyin namu, suna musun wa'annan ayoyi, saboda haka su kuma sakamakon su ma'ana mummunan sakamako ne. To wannan shine ma'ana a tashin alkiyama kenan, daman abu guda biyu ne, immal jannatu awin naru, ko aljanna ko ainihin wuta. Wanda ayyukan suka yi kyau aljanna, wanda suka yi muni kuma ma'ana ya tafi wuta. Wannan shine tsari na Allah subhanahu wataala. Na'am.
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.
نعم. ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون الله سبحانه وتعالى ولقد مكناكم يا بني ادم يا كوبن ادم للي حقيقه من باكو داما في الارض ابان قسا معنا وجعلنا لكم فيها معايش من سنيا مكو وراره كو ابوبور رايوا اسكن عينهن دورن قسا اسبابا سببا تعيشون بها ده كوكي رايوا ده ايتا ma'ana jam'u ma'ishatin ma'ishatin saboda haka wannan Allah ya ce ya sanya ɗan adam ma'ana abin da suke rayuwa da shi sababin rayuwa wani sababin rayuwansa ya je ya nomo abin da ainihin zai ci wani sababin rayuwansa ya je ya kasa kaya sayar idan mai noma ya noma ya je ya saya ainihin ya ci haka dai kowa da irin sababin ainihin rayuwarsa wani ya tuka mota a biya shi ba abin da dai ainihin ba a yi kowanne sababi ne na ainihin rayuwa Allah ya ce shi ya sanya muku wannan asbaban na ainihin rayuwa din ma'aisha abubuwan rayuwa ma'ana a doron ƙasa amma qalilan ma tashkuruna yan kadan ne ma'ana kuke godewa ko kadan ne godiyan da ake yi wa Allah subhanahu wataala shi kuma Allah subhanahu wataala ya halitta duniya gaba dayanta da ainihin dan a gode masa ma'ana bauta da ake yi masa nan duka godiya ce ta Allah subhanahu wataala shi kuma Allah yana so idan ya baka abu ka gode masa ma'ana sai ya ƙara maka kamar yadda yake fadi la in shakartum la azidannakum wa la in shakartu la in shakartu la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah subhanahu wataala yayi wannan maganan ma'ana dan a gode masa shi yasa godiyar Allah subhanahu wataala aba ce ayin take da ainihin girma take da ainihin tasiri wanda ma duk abin da Allah subhanahu wataala ya baka to idan ka dauka ka kyautata wani to shine ma'ana ka gode masa dan malamai suna cewa akwai bambanci tsakanin godiya ta hamdu da godiya ainihin ta shukuru godiyan hamdu idan ka fada da bakin ka ce alhamdulillah na gode wa Allah to wannan ka biya haƙin godiya ta hamdu godiyan shukuru kuma Allah subhanahu wataala ya baka wani abu sai ka dauka kana aiki da shi ta hanyar da ta dace shine ma'ana abin da ake nufi da ma'ana shukuru dan haka shukuru kenan yana farawa daga zikinka ɗaya daga cikin salafus salihi na magabata an tambaye shi aka ce to menene shukuru ma'ana menene aikin da ake so mutun yayi da idon sa shine yake cewa menene shukrul aini menene godiyan ido sai abin da ake cewa godiyan ido idan ka kalli abin da yake na haramun ka rinta ainin idonka kuma ainihin ka rufe shi ma'ana kar kai aiki da shi idan ka ga abin da yake ainihin na halal ka gode wa Allah subhanahu wataala a zuciyar kuma ka isar wa ainihin bayin Allah wannan shine ka bada haƙin godiya na ido aka ce masa to menene godiyan kunne kuma yace godiyan kunne kuma idan ka ji aikin alkhairi ka kiyaye shi shine ma'ana ka gode wa Allah da kunnenka idan ka ji ma'ana abun sharri da kunnenka to kai maza ka binne shi a cikin kunnen naka kar ma'ana ka isar ka zo ka dinga fada to wannan shine ka biya godiya na shukuru ma'ana na kunnenka in ba ka ce masa menene godiya kuma na hannaye yace godiyan hannaye shine ma'ana ka karka taba abin da Allah subhanahu wataala ya hana da wayannan hannayen naka sannan kuma abin da Allah subhanahu wataala ya baka hannayen ka mika wa bayin Allah da shi to ka biya godiya na shukuru da ma'ana wayannan hannayen naka kenan dukkan gabbobin ainihin dan adam akwai hanyar da ake so ya biya godiya na shukuru da shi ma'ana shine ji dadi ya kuma aiki da shi hanya ta ainihin halal wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar to wannan shine gaban jikinka ashe tana jiran ka ainihin bada godiya sannan kuma abinda ainihin yake na godiya na dukiya na arziki da Allah ya tara maka arziki wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis to wannan shi ma iya daga cikin shukrun ni'ami ma'ana gode wa ni'mar Allah subhanahu wataala ba haddis din kawai ba ka dinga cewa nayi kaza ka dinga alfahari Allah ya bani kaza a ka isar wa ainihin mutane mai bukata ka ainihin bashi wannan hadisi na ainihin imam na riyadus salihina wanda aka ruwaito mana a babi na shukrun nan iya tabbatar mana da wannan ma'ana wani mala'ika da yazo ya samu wani mutumi wanda damuwarsa ita ce ma'ana iya da matsala na gashin ma'ana gashin kansa ya kwalkwale bashi da gashi a kai ko kuma ainihin akwai yan cutuka a gashin kan nasa kora da sauransu wannan abin yana damunsa sai wani mala'ika ya shigo shigan mutane yazo ya same shi sai yake ce masa me kake bukata a duniya yace ba abin da nake bukata a duniya face ni in ga kaina yayi kyau gashi na ya dawo yayi kyau mutane don suna kyamata dan haka sai yace to za maka addu'a Allah ya dawo da gashin naka yi masa addu'a gashin sai dawo mai kyau jikin sa yake kyau gaba daya sai yake ce masa wani irin dukiya kafi sha'awa yace raquma nake so Allah ya bani sai bashi raquma guda daya ashara a ma'ana mai ciki ma watan 10 ta kusa aihuwa daga nan raquma ta aihu aka dinga ainihin samun yaya har ya garke mai yawa a cikin kalu a daidai wannan lokacin kuma da ya same shi sai da ya samu wani shi kuma wanda damuwarsa shi kuma shine ma'ana iya da baras tutan baras fatan jikinsa gaba daya ma'ana ta baci iya da wannan baras din ya tambaye shi me damuwarsa yace abin da yake bukata Allah ya dauke masa wannan cuta ta baras din ya masa addu'a shi ma fata sa ainin ta yi kyau sai yake cewa bayan haka fa yace yana bukatan dukiya irin ta shanu ya bashi saniya mai ciki shi ma daga bata dinga aihuwa shi kuma dayan na ukun da ya same shi ya shi kuma abin da yake damunsa wannan ainin gashi wannan baras wannan makanta shi kuma makanta yake damunsa ya tambaye shi yake cewa yana son Allah ya dawo masa da idonsa yana gani da ya dawo da yace wata in dukiya kake bukata yace ina bukatan dukiya irin ta kananan dabbobi ya bashi ainihin akuya ko wannan suka dinga aifuwa ma'ana sai da suka yi garke mai yawa bayan shekaru masu yawa malaika ya saki dawowa a cikin sifan mabarati da yazo ya same shi a sifan ainihin mabarati sai ce na farkon kenan yace masa ina roƙonka bani da guzuri ya kare mini ina da bukatan ka taimaka mini saboda wannan dukiya da Allah subhanahu wataala ya tara maka sai ce a kai ka san dukiya fa tana da abubuwa da yawa akwai hakkoki da yawa suke ba a wasa da dukiya ba haka kawai ake kaza kaza ba irin da yadda masu kudi suke yi saboda haka to wannan ya dinga gaya masa wannan uzurori din nan da ya gaya masa sai ce ni kai kan ba kai ne wanda ainihin da kake da wannan ciwo na gashin nan ba yace lalle ni ne yace to suka haka haka da yake ya bashi ya wuce ya tafi haka shi ma wancan ya je same shi na biyu akai haka shi ma ainihin ya hana shi sai da aka je gurin makaho makaho sai yake cewa ba komai ni ma Allah ne ya bani da bani da komai ya dauki ainihin tinki ya mika masa sai yace a'a da man ni nazo jarraba ku ne da aka mun gane kai kai ne mai godiyar Allah kai ne ashakiru lillahi da aka dukiyarka za ta wanzu su kuma wancan basu gode wa Allah ba da aka dukiyarsu ba za ta wanzu ba ashe abinda ake nufi da shukuru ba wai misali Allah ya maka ka zauna ka dinga cewa alhamdulillah alhamdulillah shine shukuru ba kenan ashe shukuru shine ka taimaka wanda ba shi da shi shine hakikanin shukuru wannan hadisi abin da ya nuna mana kenan bayan shi wannan hadisi akwai ayoyi da dama da suka nuna mana irin wannan irin misali ayan da Allah subhanahu wataala ke cewa wadrib lahum masalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min anabin wa hafnahuma binaklin wa ja'alna bainahuma zar'a كلتا الجنتين آت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يهايره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يهايره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ ذكرت جنته قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله in tarani ana aqalla minka malan wa walada haka suka dinga tattaunawa Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin wasu mutane guda biyu wayannan mutanen guda biyu daya sai Allah ya ba shi arziki na gona da ainihin yayan itace dayan kuma Allah sai bai ba shi komai ba saboda haka da ya masa wannan ainihin arziki din nan wa da galzanta wa zalimun li nafsi sai shiga gonarsa yana ainihin zaluntan kansa yana cewa kai ma azunnu an tabida hazihi abadan wa ma azunnu sa'ata qa'ima kai wannan gonatawa tayi kyau kuma wannan gonan har abada aini mai kudi ne ba kai alkiyama ma da ake cewa tashi nan ina ganin kaman magana ne kawai hira kawai ake ni yanzu duniya ainihin ta min dadi sai yake cewa me zai hana ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai baka arzikin nan ka ainihin sai la ainihin la hawla la quwwata illa billah ka gode wa Allah to saboda haka shi ma dai wannan ya dinga masa alfahari kuma baya ciyarwa a cikin wannan gona ta sa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko masa ma'ana iska mai zafi ta zo ta kona wannan gonar ta su kamar yadda ya fadi a ayoyin a can gaba da haka to wannan shi ma Allah subhanahu wa ta'ala na fin cewa bai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ba da abin da ya bashi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin kona masa ma'ana wannan gona ta sa don haka ainihin godiyar Allah shine ka bada abin da ainihin aka baka ka dan taimaka wa bayin Allah gurgudun ikonka wannan shine Allah subhanahu wataala ke cewa qalilan ma tashkuruna domin da yawa ba su gane me ake nufi da godiyar Allah din ba shi yasa ma kenan masu godiyan qalilan kadan ne ma Allah ya ƙara takidi akan wannan kadan din saboda haka ma'ana ɗan kadan ne ma'ana suke godewa kaman aya da zamu shiga can gaba da ainihin shi da yake cewa sai ya halaka mutane da me yace zai halaka su sumal atiyannahum min bayni aidihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم سيكت ولا تدل أكثرهم شاكرين شده يكت وابن دلن هنا متاني معنى سبابة والله شين زن هنا سقولي والله سبحانه وتعالى شين معنى وانكم آيان سكي قيامنا قدير الله سبحانه وتعالى قاعين يد أكيينتا قدير الله سبحانه وتعالى شين دو أبن دما يساميك كون مصيبة ko na me to sai ka tuna kuma ai akwai wasu ni'imomi tare da kai wani mutumi ya taba zuwa ya samu wani bawan Allah ne ko malami yake ce masa ina da matsala ainihin na rayuwa abubuwa ainihin sun take babu kaza yake cewa ka daina fadin irin wannan magana sai yake cewa kai dinan fa mai arziki ne sai ni kuma akai na zo mai arziki yace to yanzu misali idan kan nan yanzu ka bari mu tsiyaye shi a baka ainihin dirhami 10,000 sai ce a ba yadda ba sai ce to wannan ainihin a kunnan kannan a tafiyar da jinka a baka dirhami 10,000 yace nan ma bai yadda ba yace hankalin da Allah ya baka a kayinka a tafiyar maka da shi a baka ainihin dirhami 10,000 yace nan ma bai yadda ba yace to kafafuwanka da hannanka a yanke sai a baka dirhami 20,000 yace kai shi duk dai haka bai yadda ba yace to kai da kake da dirhami 50,000 tare da kai kana cewa kuma ainihin kai ba kana cikin matsala dan haka abinda Allah ya baka nan ka dinga tunanin dukiya ce domin wani yana can yana kwance a asibiti kullun sai an kashe wasu miliyoyi kafin ya samu wani kafin ya yi numfashi oxygen aka sa masa oxygen din nan wani ainihin miliyoyi ake kashewa na wannan numfashin da kake shakansa a cikin kwanciyar hankali baka ma san kana shakarsa ba ainihin hannunka nan wani ya je ya biya kuɗi yanzu an masa hannu na roba wanda ko ɗaya bisa goman aikin hannunka ba zai ba ka bincika nawa ainihin ya biya haka ainihin kafanka haka duk abin da ainihin yake jikinka wani yana san yana kwance yana battling wani rayuwarsa gaba ɗaya in za a ce ya ba dukiyar da ya mallaka a bashi wani abu daga wannan abin da yake jikinka lafiyanka kalau zai bayar ainihin ya mallaki wannan ashe dan adam bai kamata ya dinga komawa gefe yana cewa ni Allah ya minka Allah bai minka za alhalin Allah ya baka cikakkiyar lafiya da haka idan Allah ya baka lafiya to ainihin ya baka ni'ima shi yasa yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wallahi in za ku lissafa ni'imar Allah subhanahu wataala ba ku isa ainihin ku iyakanta ita wannan ni'ima din nan ba kana ainihin zuwa ka je gonanka kai noma gonanka na ruwan sama za a yi wannan ruwan saman ya sauka ya jika ta jagab har ainihin ka je kai girbi Allah yana maka wannan abun da cewa akai ka dinga sayo tankin ruwa kana zuwa kana bawa gonanka nawa za ka kashe kafin ainihin damunan ta kare da haka kana zaune Allah ya maka wannan abun suna nan da yawa ni'imomi duk sana'ar da kake duk abun da kake yi haka mutum zai saka AC a gidansa a ɗakinsa yana jan kuɗin wuta yana cin unit don ya samu wani sanyi amma akwai lokacin da Allah zai kawo sanyin har ka ji burgoma za ka ɗauka ka sa ainihin ka lullubu ba sai ka sa AC ba sai ka sa komai ba to da haka duka waɗannan ni'imomi ne na Allah subhanahu wataala da yawa bayan Allah yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kun lissafa ni'imomin Allah subhanahu wataala ba ku isa ainihin ku kidan ya iso su waɗannan ni'imomi din ba amma me ake bukata ka gode wa Allah ya ake gode wa Allah ka yi sharing wa ƴan uwanka da abin da Allah ya mallakar maka wannan shine hakikanin godiya Allah subhanahu wataala amma Allah ya ce qalilan ma tashkuruna masu godiyan Allah a duniya ƴan kadan ne na'am
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين
نعم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهبط منها فما أكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين الله سبحانه وتعالى كتير ولقد خلقناكم أي من هلتسيكو ياكو ين أدم أو أيكو كما أباكو ما يفنكم النبي آدم عليه السلام من هلتسيشي معنا ثم صورناكم مك سورا تاكو أي صورناه muka suranta shi wa antum fi zahrihi ku kuna gadan bayan annabi adamu alayhi salam saboda Allah subhanahu wataala da ya tashi halittan annabi adamu alayhi salam ya shude ga marahiloli daban-daban akwai ainihin amin dinin ma'ana ta o wanda ainihin aka kwaba shi aka yi shi ainihin kaman yadda za a yi gini ko yadda za a gina ainihin tukunya haka ainihin aka kwaba wannan tabo inji Allah subhanahu wataala ya bar shi ainihin ya jima ma'ana sai da ya ainihin ruba shi wannan tabon kamar dai da magina suke yi sannan ainihin Allah subhanahu wataala ya sa ya gina ma'ana annabi Adamu alayhi salam kamar yadda kasa ake gina ma'ana wannan etsana ko ainihin gunki ko yadda ainihin ake gina dai yadda kasan ma'ana abinda ake gina shi tabo irin mai rai saboda haka Allah subhanahu wataala ya gina shi da ya gina shi ya bar shi ya zauna shi ma wani zamani mai tsayi yana ainihin bushe da ya bushe ya dawo yadda kasan tukunya inda an gina tukunya ta laka in ta bushe in an zo an kwankwasa za ka suna ainihin kara kwankwankwankwan haka annabi adamu ainihin ya zama yana yi ma'ana an kwankwasa jikinsa babu rai kamar yadda ya faɗi a wata aya min salsalin min hama'in masnun saboda haka aka ainihin gina shi da wannan ko kuma in salsalin kalfakari Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gina shi yadda kasan tukunya daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya busa masa rai ma'ana ya zama na gajini ga tsoka ga rai ga motsi ga komai hassasan ya zama ainihin dan adam hassasan to ma'ana anan ne sai aka saka tsatsan ma'ana dukkan mutanen duniya a bayan annabi adamu alaihi salam a gadan bayansa dama ya kurzu min bainus sulbi wat tara'ib dan adam yana fitowa tsakanin gadan baya da ainihin kirji ma'ana na ita mace kenan to don haka annabi adamu a gadan bayansa Allah ya saka tsatsan kowa da kowa da haka da ya kira alastu bi rabbikum qalu bala to wannan yau ma alastu bi rabbikum din dukkan wani wanda yake bayan annabi adamu sai da yace bala da Allah ya ce ba ni ne ubangijinku ba kowa ya ce bala lalle Allah kai ne ubangijinmu da haka malamai suke cewa tun farkon duniya ma'ana kowa da kowa musulmi ne sai da ainihin aka zo duniya kowa ya san Allah daga baya kuma aka dinga ainihin barin ma'ana aka dinga daukan wasu hanyoyi daban-daban ana sabawa Allah wannan dalilin ya saka idan yau dan kafiri ya zo shi aka yi girma a gurin musulmai ba sai an ce yayi kalmar shahada ba saboda tun ayyuma alastu bi rabbikum daman musulmi ne saboda haka to wannan shine dalili kenan to da Allah subhanahu wataala saka wannan tsakon mutane a bayan annabi adamu alaihi salam to shi yasa yake cewa wa laqad khalaqnakum mun halitse ku saboda kuna tsakon jikin annabi adamu alaihi salam sannan kowa har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ainihin jikin annabi adamu alaihi salam da aka yi masa wannan halitta din nan wa laqad khalaqnakum summa sawwarnakum da muka suranta ku summa qulna lil mala'ikati isjudu li adam sai muka cewa mala'iku ku isjuda ga annabi adamu alaihi salam amma su isjuda irin ta sunkuyawa su ta hiyatin bil inhina'i da ma'ana sunkuyawa ba su isjuda na kai goshi kasa ba dan haka su isjuda na kai goshi kasa Allah ne kadai ake yi wa shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li adin la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha da zan hori wani sujada da na ce masa sai ainihin mijinta sujada saboda haka shi wannan sujada da ake faɗa na hakika ba wanda ake yi wa sai Allah subhanahu wataala amma kaman sun kuyawa ayi gaisuwa wannan ya tabbatar da cewa ana yi gashi na an ce ayi wa annabi adamu sujada kuma annabi adamu ma'ana shi ma jinsi ne na dan adam shine ma ake cewa dan adam din gaba daya to dan haka sun kuyawa wani ma'ana baya daga cikin shirka baya daga cikin ainihin kafirci yi wani sujada a matsayin ubangiji wannan shine shirka shine ma'ana kafirci sun daga wannan aya ta riga ta gaya mana an ce amma sujada amma sujada tahiyatin ba ainihin sujada na wannan ba wasu na cewa idan ka sunkuya ai ruku'i ne kaman kai wa Allah sujada da haka sai dai gara ma ka tsuguna kasa ka ainihin gaida wani to su dai wannan sujada tahiyatin aka ce sunkuyawa ne kuma suka yi annabi adamu kuma ba Allah bane da haka abinda malamai suke fadi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa idan ka zo girma na gaba da kai ka sunkuya ka gaishe shi ba wai kana nufin ka masa ibada ba Allah ya san girmamawa kake yi idan ka tsuguna ka gaishe shi Allah ya san girmamawa kake yi ba wai kana ainihin bauta masa bane saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa muka ga mala'iku ku yi annabi Adamu ainihin sujada fa sajadu suka sujada illa iblisa sai dai ainihin iblis ne kawai abal jinni wa kana bainal mala'ika ya zama tsakanin ainihin mala'iku shine kadai yake ainihin yayin sujada saboda haka arwayatu anta annabi mala'ika jibril ya fara yi da aka ce ayi sujada sai mala'ika Mika'il mala'ika Israfil mala'ika Azra'il wa'annan sune wa'anda ma'ana suka fara zira daga baya sai muqarrabuna kowa da kowa aka dinga sujada ga annabi Adamu alaihi salam malamai sun yi sabani wannan sujadan da aka ce ayi masa nan an ce ayi masa lokaci ɗaya ne kawai a daga ko kuma sai da akai shekaru wasu wata ruwa aka ce sai da suka shekara dubu suna masa wannan sujada din nan sanadin yin sujada kuma Allah ne ya ce a gaishe shi saboda wannan ainihin a ba da amsa da yayi na ainihin cewa Allah ya tambaye shi magana ainihin ilimi ya ba da ainihin amsa wannan yasa ainihin yace a masa sujada shi yasa malamai ke cewa da akwai wani abu da ke daraja yake sama da ainihin ilimi da Allah ya karrama annabi Adamu da shi amma sai Allah ya karrama shi da ilimin da bai bawa ainihin mala'iku ba sai su ainihin su yi masa ainihin sujada suka sujada illa iblis sai shi iblis shine yake lam yakun minas sajidina baya daga cikin masu yin sujada shi ainihin iblis kenan qala ta'ala Allah ta'ala yake cewa ma man aka me ya hana ka ne ya kai an tasjuda kai sujada iz amartuka yayin da ainihin na hore ka nace kai sujada me ya hana ka yin ma'ana wannan sujada din nan qala sai yake cewa ana khairun minhu ma'ana ni nafi adamu qala ana khairun minhu khalaqtani min narin dan ka halitta ni daga wuta wa khalaqtahu min tinin shi kuma ka halitta shi daga ainihin tabo dan haka akwai bambanci tsakanin wuta da tsakanin ainihin tabo ita ainihin wuta min sha'aniha an-nuru ma'ana daga sha'anin wuta shine haske shi kuma tabo min sha'anihi az-zulma ma'ana sha'anin sa akwai ainihin duhu akwai hijabi saboda haka haske yafi ainihin duhu daukaka yafi ainihin tabo ainihin daukaka dan haka duk abin da aka ce az-zulma ne ma'ana duhu ne ba wai duhu ba kaga gabanka ba abin da ake nufi da duhu duk abin da zai zo ya tsare ka ba za ka iya ganin wani wuri ba ko da tsakar rana ne sunansa ainihin duhu yanzu misali kaman katanga in tana gabanka ba za ka iya ganin abin da ke bayanta ba me yasa saboda ainihin duhu sai ita tabo ne amma misali haske shi kuma in yana nan za ka iya hango shi har bayansa za ka iya hangowa to don haka ma'ana haske wani abu ne mai ɗaukaka yafi ainihin duhu don haka shi annabi Adamu an yi shi tabo ne bai kai ni ba haka ainihin shi kiyasin da ainihin shi ainihin wannan yayi shi iblis ainihin yayi shi yasa malamai suke cewa duk wani kiyasin da yayi musadama da nassi to ya zama kiyasi iblisi ma'ana kiyasi na iblis kenan na shedan don abin da ya fadin ai ainihin abin da ya fadi haka yake amma meye matsalarsa yayi musadama da nassi yayi karo da nassi tunda Allah ne yace ayi wannan su zadi shi kuma sai ya tsaya zai kiyasi tabbas an san haske yafi duhu amma me yasa zai tsaya kiyasi alhalin Allah ya ce masa iya bu kaza to duk wani kiyasi in kaga an yi shi to sai dai in babu ainihin nassi saboda haka to haka shi wannan ainihin iblis yayi ma'ana yayin wannan kiyasin kalaktani min narin wa kalaktahu min dinin dan haka ni ba za ainihin wannan sujada ba qala sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fabit minha ka sauko daga wannan aljannan wakila anta minas samawati ma'ana kai mala'ikai shaydan da ainihin ka sauko daga ita wannan sama din kuma ya kunu laka anta takabbara dan bai kamata kai girman kai ba fiha a cikin wannan sammai din fakhruz dan ka fito ka bar wannan samman innaka minas sagirina ka zama kana daga cikin ma'ana kaskantattu tunda ainihin ka gibin horo na inji Allah subhanahu wataala an ce da ainihin shi shaydan ya zama babban malami ne shekaru dubbai yana koyar da ainihin mala'iku ilimi amma wannan girman kan da yayi kadai ya raba shi da Allah ya raba shi da ainihin bayin Allah ya zama shine fi kowa ma'ana lalacewa to don haka shine malamai ke cewa duk abin da ya shafi karatu to don haka ana hada shi ladabi ne in ya saba wa ladabi to duk karatun mutum ya zama aikin banza to don haka wannan shine abin da ishara da Allah yake yi da ainihin samar da shi wannan shedan kenan don haka to Allah yake cewa to ka fita kana daga cikin kaskantattu saboda haka ya dinga alwashi a wasu wurare daban-daban cewa zai halakar da mutane zai halakar da yan adam su kamar yadda ya fadi a nan zan zo musu ta ainihin kowane bangare in hana su godiyar Allah subhanahu wataala suna nan ainihin da yawa saboda haka sai Allah subhanahu wataala yake cewa inna ibadi laysa laka alaihim sulṭān akwai ainihin bayina na haƙiƙa wanda ba ka da ainihin iko a kansu da haka duk abin da za ka yi na waswasi suna da ainihin maganinka shehu radiyallahu ta'ala anhu ya kawo mana ainihin misali a cikin ainihin tafsirinsa yana magana akan ainihin uziya, yana cewa shedan abinda ainihin zaka yi maganin sa yake cewa wani mutumi ne ya je karatu a gurin wani babban malami a wani gari, sai da ya gama hada karatun sa ya tashi zai koma garin su, sai mutumin malami yake tambayan shi wannan mutumi yake ce masa shin a garin ku akwai ainihin shedan, yace a akarmakallahu ina ne babu shedan, ai garin mu ma akwai shedan, yace a hal yuwaswisu lakum, yana muku waswasi, sai yake cewa eh yana mana ainihin waswasi, to idza ma za tafaluna idza waswasa lakum, in ya muku waswasi me kuke ainihin aikatawa, sai yake cewa narudduhu, za mu sai mu mai da shi mu kauda wannan waswasin, yake cewa idan ya sake dawa fa yace narudduhu, sai mu sake mai da shi, in ya sake dawa fa yace narudduhu, sai mu mai da shi, yace innakum la tasdiuna ala raddihi, saboda haka yake cewa innakum la tasdiuna ala raddihi, ku dinnan ba za ku iya mai da shi ba duk lokacin da yazo, amma bari in ba ku misalin da za ku yi guda daya, abinda za ka yi duk lokacin da shedan ya taso maka ka zama kamar bako ne yazo gidan wani wanda wannan mutumin yana da kare mai haushi, idan karen ya taso yana masa haushi, to idan karen ya ganshi da mai gidansa, to sai karen ya koma gefe yana kada bindi, ma'ana wannan ainihin ba abin da zan iya yi da shi, to haka ainihin shedan yake, idan ya maka waswasi abin da maganin sa guda ɗaya ne kawai, ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ma'ana a'udhu billahi altaji'u billahi, ina fakuwa da Allah, da ka faɗi wannan kalman to shedan sai ya rasa ainihin yadda zai yi da kai, ma'ana a wata ruwaya ma sai ainihin ya je bangon duniya saboda ainihin kuka, saboda haka ya rasa ainihin yadda zai yi da kai saboda wannan uziyan ainihin da kake da kai din, saboda haka to babban maganin shedan shine auziya, dan haka to wannan Allah ya kasance shi ma'ana ya fi shakiyanci ga dukkan halittun Allah, shi ainihin shedan ya zama arrazim, ma'ana wanda aka jefe shi, dan haka anan sai Allah yake cewa bai kamata ma yakullaka anta takabbara, bai kamata kai girman kai ma'ana a cikin wannan samman ba ko a cikin aljanna ba a girman kan a wannan wurin, sannan sai Allah ya sanya a doron kasa ma kuma babu abinda Allah subhanahu wataala ya yi faɗi ainihin manganu masu muni a kansa kamar abin da ya shafi ainihin girman kai, da haka girman kai duk ibadan mutum da yake yi idan akwai girman kai to wannan ibadan ainihin ba ta da amfani, shi yasa ainihin sayyidina ainihin wannan yana magana kadiru yana magana da ainihin ɗansa, yana magana yana cewa ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur wa la tusair khaddaka lin nas wa la tamshi fil ardi maraha إن الله لا يحب كل مقتال فقور واقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لقمان yake ga ainihin dansa yana cewa ya bunayya aqimis salata ya kai dana ka tsaya da ainihin sallah wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur wa la tusair khaddaka lin nas kar ka dinga daga ainihin kuibin ka ko kundukin ka ga mutane kana nuna musu kai ainihin wani ne kana girman kai wa la tusair khaddaka lin nas wala tamshi fil ardi maraha kar ka tafi a cikin ban kasa kana girman kai kana takama, saboda haka yake giya wa ainihin dansa wa'annan munanan abubuwa ne Allah baya so, inna Allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakur, Allah baya son dukkan wani mai takama mai yawan ainihin alfahari, waqsid fi mashika idan zaka yi tafiya kai tafiya tsakatsakiya, ba a ce dole sai ka yi tafiyan da zaka nuna kai bawan Allah ne mai tsoron Allah ne ba, ba a ce kuma zaka yi tafiya a ainihin girman kai ba, dan haka waqsid fi mashika kai tsakatsakiya waqdud min sautik in ka zo magana ma da mutane ka dinga ainihin magana ainihin daidai, kar ka dinga daga sauti kana musu kai wani ne, saboda haka su ina dukkan dole su tsaya su saurare ka, a ba a haka in kana hira da ainihin mutanenka, inna ankara laswat la sautul hamir, saboda haka ya dinga gaya masu da wa'annan maganganu, har ma a wata aya Allah subhanahu wataala yake faɗi wala tamshi fil ardi maraha innaka lan taqriqa al arda wa lan tabluga al jibala dula, yake cewa kullu zalika kana sayyatan inda rabbika makruha, ya kai dan adam in ka zo tafiya ka tafi ainihin kar kai tafiya ta girman kai a doron kasa, saboda duk girman kan da kake ji da shi Allah subhanahu wataala sai baka wani misalin da yafi karfin ka, shine ainihin innaka lan taqriqa al arda, duk karfin da kake ji da shi duk takaman da kake ji da shi ba za ka taha kasa ainihin ta tsage ba, saboda kai ba kowa bane kenan, innaka lan taqriqa al arda, in kana wanda kai kana wani wasu abubuwa walan tabluga al jibala dula, ba za ka kai dutse tsayi ba, misali dutsen da yake zaune a gefen ka ko kaman wannan da yake gabashin gomben nan, duk yadda zaka dutse kana takama tsayin ka kayin ka ba zai kai ainihin tsayin wannan dutsen ba, ashe kai ba komai bane, to duka wannan misalai ne Allah wanda yake yi wa mutane akan cewa su daina ainihin girman kai, ma'ana Allah bai san ma'ana girman kai, to shine yake ga ainihin shedan anan bai kamata ainihin ma yakunu laka anta takabbara fiha, dan aka fakuruka fita innaka minas sagirin, kana cikin kaskantattu, Kala anzirni?
Kala anzirni ila yawmi yub'athun. Kala innaka minal munzirin. Kala fabima ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين
نعم. قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال فيما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين قال انظرني سي الله سبحانه سي شي ابليس yake ga Allah subhanahu wataala anzirni kadan zinkirta mini ya Allah ila yawmi yub'asuna har ran za a tashi su wayannan mutanen ma'ana su annasu mutane tun daga wancan ranan fa aka fara magana yake cewa Allah kawai kadan saurara min karka dauki raina har ran da za a tashi wayannan mutanen dan in ci gaba da ainihin badda su hala sai yake cewa innaka minal munzirin Allah ya ce an amsa maka addu'arka mazaje ka ka ci gaba da ainihin saurarawa وفي آية أخرى إلى يوم الوقت المعلوم حرزوا أدرانا دليل ما عيني المعلوم سنني شين وقت النفقة الأولى لوكة بوسى نفرقو ما دا شي ما دول دا عيني كربيرانسا قال سيكتي وفما أقويتني ألا تند أكا أهل كدني كأهل كدني بإقوائك لي تولأقودن لهم نمازن سيئا مسو لبني آدم إن سيئا مسو كان حنير سرالك المستقيم حنير كما ديديتيا zan tsaya akan wannan hanyar in hana su ganin ta ma balle ainihin su bi ta ala tariqin musul ilayka hanya mai kaiwa zuwa gare ka shi yasa ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa hufatil jannatu bil makarihi wa hufatil naru bi shahawati an kewaye wuta da abubuwan sha'awa an kewaye aljanna kuma da abubuwan da rai da rai bata so da haka duk abin da yake aikin aljanna ne sai ga ainihin rai bata so idan aikin wuta ne kuma anan ne za ka ga an fi gaggawan karban ma'ana shi wannan aiki to duka wannan ma'ana aikin shaydan ne laqudana hum suradakal mustaqima idan na tsaya a wannan wurin summa la'atiyannahum sai in zo wasu mutane min bayni aidihim ta daman su idan mutun naga ta daman su sai aikin alkhairi sai in zo in toshe wa an aymanihim laqudana bayni aidihim ta gaban su kai wa min kalfihim sannan in tsaya ta bayan sa in nazo ta gaba naga zai aikin alkhairi sai in toshe in naga ainihin bai ba zai zo ta baya sai in dawo ta baya shine min khalfihi thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymalihim in ta dama ne zai aikin alkhairi sai in zo in toshe in hana shi wa an shama'ilihim in ta hagune ma'ana zai yi sai in zo in toshe ai min kulli jihatin ta kowane bangare fa amnahum in hana su an sulukihi daga shiga wannan hanyar aikin alkhairi qala ibnu abbas abdullahi ibnu abbas yake cewa wala yastadiu an yace min fawqihim ba zai iya zuwa mutane ta sama da su ba tunda anan ma bai fadi sama ba da yasa la'ati annahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa anaymani wa an shama'ilihim bai ce ai min fawqihim ba yake cewa ba zai iya zuwa ta sama ba li allahu la bainal abdi wa baina rahmatillahi ta'ala saboda kare tsare tsakanin bawa da tsakanin rahmar Allah ta'ala sai yake cewa to in nazo musu wannan abun fa ba wani abu zan musu ba shine wala tajidu aktsarahum shakirina abinda zan musu sun samu mafi yawan su na mutane ba sa gode wa Allah da haka wannan shine hanyar da zan bi in tsare tsakanin su da Allah tunda shi kuma Allah so yake ainihin a gode masa da haka to wannan shine aikin da shaytan yace ainihin zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna shaytana yazri min ibni adama madrad dami shi shedan yana gudu a jikin dan adam yadda ka san jini yake gudu a jikin dan adam haka shedan shi ma yake gudu a jikin dan adam dan haka ma'ana sai wanda Allah subhanahu wataala ya kare qala khruj minha sai Allah ya ce masa to ka fita dai daga cikin wannan aljannan maz'uman kana ainin abun ma'ana mamkutan wanda aka yi azaba ko wanda aka kishi madhuran kuma wanda aka nesantar da shi daga rahamar Allah subhanahu wataala ma'ana anir rahmati an kore shi daga rahama laman tabi aka minhum kuma wallahi yanzu Allah wanda ya bi ka daga cikin mutane wanda ya bi wannan hanya ta ka ya kai shedan la amla anna jahannama wallahi sai na cika wutar jahannama minkum da ku azma'ina ainihin gaba daya minka da kai din nan da zuriyarka da ainihin mutanen da suke binka yanzu Allah subhanahu wataala sai na cika ainihin wutar jahannama shi yasa wata aya take cewa Allah na cewa yawma yaqulu li jahannama halim talat wa taqulu halimin mazid ma'ana ranan da Allah idan ya tusa ainihin aljanu da ainihin kafirai da kowa cikin wuta da shedanu za a tambaye ita wutan kin cika ne take cewa halimin mazid ko akwai kari ma'ana tana bukatan kari haka za a dinga yi ana kaiwa har lokacin da Allah subhanahu wataala yake cewa zai sanya digadigensa wanda ba wanda ya san me yake nufi da haka a nan ne za a dinga cewa kat 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 lalle ya isa ya isa amma Allah ya riga da ya alƙawari sai ya cika ma'ana wutar jahannama da duk wanda suka bi shaidan shi yasa har abada duk hanya ta shaidan za a ga sauki ne da ita kuma ainihin ta fi daɗi to da haka mutane a ji tsoron Allah a kiyaye saboda haka wannan shi ne abin da aya take fali la amla anna jahannama minkum azma'in la amla anna jahannama minkum azma'in ma'ana idan an bi ainihin shaidan kenan Allah ya kiyaye alhamdulillah samu kwana na idan muna tambaya sai mu amsa wa uzbika rabbi an yahdurun ya karanta wannan aya idan yana karantawa yana rike da kirjinsa to Allah zai cire masa irin wannan waswasin sannan kuma idan ya karanta allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wannan idan yana karantawa in Allah ya yarda Allah zai cire masa wannan abubuwan da yake tunani din
akwai akwai da su
Alhamdulillah Allah biya mana dukkan bukatunmu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya samu tuka da imani Fatiha da salatul
Fatiha
Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Walad Dhalin Amin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره من داره الأديم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
an saurari karatun alqur'ani mai girma daga masallacin Isiyaku Gwamna tare da Sheikh Modibo Isa Shango da alaran masa wanda Dr. Jamil Isiyaku Gwamna ya dauki nauyin kawo muku